Sashen Hausar Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan la'asariya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kafin cin muku wannan shirin. A yau ranar Litinin 27 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala triliyan 1 gabanin shirin kada ƙuri'a. Sakamakon farko na zaben ɗan majalisar da aka yi a ƙasar Jamus ya nuna cewa jam'iyyar Social Democrat mai matsakaicin ra'ayin sauyi na samun nasara. Prime Minister Korea ta Kudu ya ce kasar za ta bada alurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin hadarin gaske na kamuwa da cutar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun halaka jami'an tsaro a Sokoto.
Yanzu kaga an waye gari ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman. An kashe na kashewa saura sun gudu. Saboda haka kaga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits.
A daidai lokacin da naira kuɗin Najeriya ke ci gaba da faduwa akan dalar Amurka, masana tattalin arziki na cewa
the policy thing ba zai matsalaka dadi ba kuma farashi ba zai dauko ba dan gwamnati ba ta koma hanyar da za ta baro ba saboda inda ka dauka yanzu jari hujja ne mai kuɗi yana ninka kuɗi sannan shi talaka kuma yana ƙara talaucewa.
Haka kuma za mu ji cewa wasu matasa sun tashi tsaye don magance yin bahaya a filin Allah a birnin Jos. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
A yau Litinin, Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala triliyan 1 gabanin shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin matakin gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke a jerin manufofin shugaba Joe Biden. Shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta sanar da ranakun a cikin wasiƙa da ta aika wa 'yan jam'iyyar Democrats ranar Lahadi da kuma a cikin hirar talabijin inda ta bayyana cewa tana sa ran kudirin zai yi nasara. Ta ƙara da cewa ba za ta kawo kudiri majalisar ba idan ta san cewa babu goyon baya a kai. Biden ya kuma nuna ƙwarin gwiwa yayin da aka tambaye shi game da kudirin. Yana mai fadawa manema labarai ranar Lahadi cewa al'amarin zai fi ɗaukan hankali a makon nan. Majalisar Dattawa ta amince da shirin samar da ababen more rayuwa a cikin ƙuri'ar da aka kada a watan da ya gabata, inda 'yan jam'iyyar Republican 19 suka haɗa kai da mambobi 50 na jam'iyyar Democrat. Kuɗin ababen more rayuwa tare da kusan rabinsa a cikin sabon kasafin da gwamnati za ta kashe zai gyara tsofaffin hanyoyi daga Doji da maye gurbin hanyoyin ruwan sha mai hadari, ƙara sabbin kayan aikin magudanar ruwa, faɗaɗa hanyoyin jiragen ƙasa da inganta filayen jirgin sama. Sakamakon farko na zaben 'yan majalisar da aka yi a ƙasar Jamus yana nuna cewa jam'iyyar Social Democrat mai matsakaicin ra'ayin sauyi tana lashe mafi aksarin ƙuri'un da aka kada, yayin da jam'iyyu ke fafutukan neman wanda zai maye gurbin shugabar gwamnatin ƙasar Angela Merkel. Jam'iyyar Social Democrat ta samu kashi 25.7 na ƙuri'un da aka kada ranar Lahadi, sai kuma kashi 24.1 cikin 100 na jam'iyyar Christian Democratic Union ta Merkel. Gwamnan jihar Armin Laschet na kungiyar CDU mai ra'ayin mazanjiya da ministan kuɗi mai barin gado kuma mataimakin shugaban majalisar Olaf Scholz na jam'iyyar Social Democrats suna fafutukan ganin sun zama kan gaba a ƙoƙarin neman jagorancin ƙasar ta Jamus ta tafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Turai, yayin da Merkel take shirin sauka bayan shekaru 16 da ta kwashe tana shugabantar ƙasar. Kowannensu ya ce za su nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyun don ganin sun kafa gwamnatin haɗaka tare da burin kafa sabuwar gwamnati kafin wannan shekarar ta ƙare. Prime Ministan Koriya ta Kudu ya ce ƙasar za ta bada alurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin haɗarin gaske na kamuwa da cutar. Kim Bo-kyum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofofi.
In an jima kaɗan, Amina za su sake dawowa da labarai. Kafin nan, a Najeriya, a daidai lokacin da mayakan ƙasar ke fafata domin kawar da 'yan ta'adda, su kuma 'yan ta'addar sun dage wajen neman sa'ar mayakan, kuma wasu lokuta sukan samu galaba. Kamar yadda ta faru a Sokoto, inda 'yan fashin daji suka hallaka mayaka 15. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Dama tun lokacin da mayakan Najeriya suka fara fatattakar 'yan fashin daji a jihar Zamfara, bayanai sun nuna cewa 'yan ta'addar suna sauya maboya zuwa makwabtan jihohi, inda suke baje hajar su yadda suka ga dama. Bayan hare-hare da suke kaiwa al'ummomi a jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara, wannan karon samame ne suka kai a wani sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke yankin Sabon Birni, inda suka kashe soja 9, jami'an civil defense 3 da 'yan sandan mafol guda 3.
Suka ce mutum bai da gawa a ce wasu an jira wani suna can zaune kwance.
Jira wannan akwai gawaki da aka ce a tafi.
Irin yadda na tarar kenan a asibitin ƙwararru inda aka kawo gawarwakin jami'an, inda mutane suka zo domin su duba yan uwansu da abin ya shafa tare da neman gawarwakin su. Na samu zantawa da wasu daga cikin yan uwan mamatan.
Sunana Adamu Ibrahim, Suleiman Ibrahim kan yan hukunci ne Allah dai kawai Allah kan duro jema. Abin da ya mana ciwo ba mu ji daɗi ba shine ta yadda abin ya faru. Yaro ya rasu tun ranar Juma'a, ba wanda ya zo gaya mana cewa yaro ya rasu. To har bisa ya za yanzu wannan nake gaya maka cewa mu babu officially daga civil defense ba wanda ya zo tunkare mu matsayin ɗan uwan shi. Aka ce mana wani ɗan uwanku da muka tura aiki wuri kaza, ku yi hakuri ya rasu.
Sunana Hassan Abubakar.
Kana da ɗan uwa cikin waɗanda?
Ina da ɗan uwa wanda ake ce ma Abdullahi Soja, shi alƙani ne.
To yanzu ga shi Allah ya karbira kansu ta wannan hanya, ya kuka ce?
To babu dai, ban san abin da zan cewa, ko da aka gaya mun na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai kawai ina kiran waya. Kawai sai wani duka ba filatani suna dariya, suna filatanci suna dariya, abin da kawai sai ni jijuwa ta buge ni. To nurse inda zan kawai sai ni kama ganin kwallon cikin idanuna, ni kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna har dai Allah ya min sauki. Nan mun zo nan mutu awi an bude mu nan muje mu ganshi, dan shi yana cikin farjin, ina ganin kingi nan ma juwa ta yanke ni na fadi.
Dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin da abin ya faru, Sa'idu Neno Ibrahim, yana cikin waɗanda suka raka gawarwakin a asibiti.
Shine dalilin da yasa kake jin muna ta kiraya, muna ta kira a kawo dauki na gaugawa. Ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su hada kai a tau a yaƙi mutanen ga budu. An ce Sabon Birni ba ana nuhin barayi suna cikin Sabon Birni ba, a'a suna cikin dajin Sabon Birni.
Shi ma dan majalisar dokoki na yankin wanda ya taɓa barazana ajiye mukaminsa idan gwamnati ba ta mayar da himma ba wajen magance wannan matsala, Aminu Boza, yana cike da alhinin faruwar wannan lamarin a asibitin.
Yanzu kaga an waye gari, ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman, an kashe na kashewa saura sun gudu. Saboda haka kaga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman, ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits. An saka an dauke mana network wanda su kuma bandits din suna amfani da network na Niger.
Faruwar wannan lamarin da yazo a hada wannan rahoto, babu wani bayani a hukumance da hukumomi suka fitar. Kukakakin rundunar 'yan sanda da na tuntube shi ya ce ba wani bayani a hukumance. A asibitin ƙwararru kuwa, 'yan uwan mamatan ne suka yi da pipi suna jiran a kammala bin ka'idodin doka a basu gawarwakin danginsu domin a yi musu jana'iza. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ta dawo da labarai.
A yau Litinin, dubban manoma a Indiya sun toshe manyan hanyoyi har da na jirgin ƙasa a wani sabon mataki da suka ɗauka na neman a biya musu buƙatunsu da suka kwashe watanni suna nema, waɗanda suka shafi soke wasu dokoki da hukumomin ƙasar suka samar a fannin noma. Lamarin da ya janyo zanga-zanga da ƙalubale ga gwamnatin Prime Minister Narendra Modi. Zanga-zangar da ake ta yi a faɗin ƙasar, ko kuma Bharat Band, ta zo ne daidai da bikin cika shekara ɗaya na kafa dokokin da gwamnati ta ce za su zamanantar da fannin aikin noma, abinda manoma ke fargaban zai haifar da barazana ga sana'arsu. Dokar ta ba manema damar yin kasuwanci a wajen manyan kasuwanni da gwamnati ke da iko a kai, inda suke sayar da amfanin gonarsu shekaru da dama akan farashi da ke tabbatacce. Amma manoma na fargabar cewa sayarwa kamfanoni da amfanin gonar su zai kawo ƙarshen zangon tabbataccen farashin amfanin gona kamar shinkafa da alkama. Sun ce manoma a jihohi irin su Bihar inda aka riga da aka soke tsarin sun shiga cikin damuwa kuma farashin amfanin gonar su ya ragu. Dutsen tsaunin Cumbre Vieja da ke tsibirin Canary na ƙasar Spaniya na ci gaba da kwararar da wuta mako guda bayan fara amayar da wuta, lamarin da ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da kudin Najeriya naira ke ci gaba da rage daraja akan dala Amurka, lamarin da ke addaba marasa karfi bisa tashin farashin kayayyaki a kasuwa. Sale Shehu Ashaka ya duba mana wannan batu ga kuma abin da ya hado mana.
Masanin tattalin arziki da ke koyarwa a Jami'ar Jihar Bauchi, Dr. Ismail Bello Usman, ya ce sai hukumomin Najeriya sun dau matakan gaggawa ne za su dakatar da kasar daga komawa yanayin tsiyacewar tattalin arziki. Dr. Bello ya ce matakan sun hada da barin damar gudanar da kasuwanci akan iyakar kasar ba tare da tarnaki ba, cinikayya da naira, hana murdiya wajen bada dala da kuma inganta matatun man fetur da wutar lantarki. Masanin ya ce Najeriya na cikin tsarin jari hujja ne wanda bai dace da 'yan kasar ba, don yayin da masu hannu da shuni ke ƙara kudancewa su ko talakawa ƙara talaucewa suke yi.
A je ka duba gonan da ya kamata ta kinka shi ɗan kaji ta sayar ma mutane su yi kiyo, ita ta koma take kiyon kajin tana kuma saida kajin tana saida kwan, ita kuma take hada abinci. To kaga yana nuna maka the policies din ba zai matalaka dadi ba, kuma farashi ba zai sauko ba idan gwamnati ba ta koma hanyar da za ta baro ba, saboda inda ka dauka yanzu jari hujja ne, mai kuɗi yana ninka kuɗi sannan shi talaka kuma yana ƙara talaucewa.
Gwamnatin Najeriya a nata ɓangaren na nuna tana ɗaukar duk matakan da suka dace don inganta rayuwar talakawa ta hanyar shirye-shirye na tallafi da lamuni da kuma bunƙasa harkar noma. Ministan gwamnati Hadisi Rika ya ce masu mara wa shugaba Buhari baya ba su yi aikin babangiwa ba.
Fiye ma da wannan, kamar yadda ga muka duk masu kaunar shi shugaban ƙasa Jalal Muhammadu Buhari sun sani kaunar karuwa take, mu ci gaba da zuwa kasuwanni da majami'u da masallatai ba tare da barazanar tsaro ba, mu ci gaba da bunƙasa muna ganin darajar kanmu da darajar kuɗinmu da darajar da albarkar ƙasa, mu ci gaba da noma, mu ci gaba da bunƙasa tattalin arziki. Insha Allahu Azim, wannan kamar an gama ne, za ka kuma zo ka dawo mu irin wannan hirar da kai akan muna mure insha Allah. Alhamdulillah, muna godiya gare su irin waɗannan mutane wanda suka jajirce akan tafiyar Buhari, mu kuma mun ƙara samun ƙarfin gwiwa da zumma ta sayar da manufofin shi da tsayawa jajircewa a bayan shi a kowane irin hali.
Har ila yau Dr. Ismail Bello ya ƙara da cewa a zahiri za a ga babu layuka a gidajen mai, amma mutane ba sa iya siyan man su cika tankunan motocin su don taka tsantsan da yanayin kuɗin shiga.
Ka je ka interview da mutane, kaga mutane nawa ne suke full tank a sati, da wanda yake da mota yana yin full tank ya ji yawo, yanda yana manage ne full tank cika tankin mota fi karfinsa. Za ka ga da wanda da ba yake da mota hawa biyu uku ya koma hawa mota daya yana manage wani ma motan kasuwa, yana nuna maka demand ya ragu, supply din ma ya ragu tare da shi saboda production ya ragu.
Tsadar man fetur da dala na da saurin tada farashin kayan masarufi a Najeriya, kuma a yanzu sun kai mafi gani niyar tsada a tarihi. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale Shehu Ashaka. A birnin Jos na Najeriya, wasu matasa sun tashi tsaye don magance matsalar bata wurare a cikin gari da bahaya. Matsalar bahaya a wurare da ke bayyana jama'a dai tana haifar da barkewar cututtuka kamar cholera da typhoid. Matasan da ke yaki da wannan lamari a Jos suna fatan aikin da suke yi zai zabarar da sauran matasa a wuraren da ke fama da wannan matsala. Ga Ilyas Kasimu da rahoton.
Tun da sanyin safiya, Badamasi da abokansa suka fito domin su sake yi wa wannan shatale Italian terminus da ke tsakiyar Jos Penti. amma kafin su fara fenting sai da suka share kasan tarbola da bahaya da ta'addabi wannan shatale-tale.
Muna so mu ta da kasa mu gina kasa a matsayin mu na matasa da muke zama a wannan kasa, saboda idan aka lura da yanayin yanda abubuwa suke tafiya a kasar mu bai kamata a ce suna yanda yake ba.
To mun ga wannan abun bai kamata ga mutum yana yi ba, ce inda mutum yake rayuwa kuma datti yana rayuwa.
A kasar manyan biranen Najeriya, shatale-tale, magudanan ruwa da rafi-rafi da lunguna da saƙo na cikin unguwanni kan zamo wajen yin bahaya da zubar da shara babu ka'ida.
Duk garin da aka ce mutane za su yi gida a gefen rafi, ya zama kuma rafin nan nan ne za su sa shaddan su ya dinga tafiya kai tsaye, ma'ana ba ranar da shaddan su za ta cika. Wannan sarlan tsiya ne, kuma ciwukan suke da usuli daga bayan gida za su addabi wannan al'umma.
Wannan ta'ada, in ji masana, ita ce babban dalilin barkewa da yaduwar cututtuka a ƙasar.
Muna da nazari akan ciwukan da ake kiran su diseases with fecal oral route. To waɗannan ciwuka sun haɗa da tun daga ƙwayan cutar da ke sa abin da ake kira da zazzabin hanji, enteric fever ko kuma typhoid fever da mutane aka fi sanin shi, kuma ya haɗa da atini, ya haɗa da har ƙwayan cutar polio, ana yaɗa shi ta hanyar baza najasa ko ina.
Kamar yadda rahotannin hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ya nuna, mutane akalla 816 ne daga jihohi 22 na Najeriya suka rasa rayukansu dalilin barkewar cutar kwalara tsakanin watannin Janairu zuwa Agusta na wannan shekara.
Inda gwamnati ta gaza in mu mutane mun ce ba za mu yi kokari domin mu tallafa ba, to in abin da zo ta faru akan mu take karewa. Kwanan nan a Plateau State ana fama da kwalara, ni dai ban ga wani commissioner da ya je asibiti da ciwon kwalara ba, ban ga wani babban jami'in gwamnati da ya je asibiti da ciwon kwalara ba.
A Najeriya an dade ana daukan irin waɗannan matakai na gaggawa, amma abin kowace shekara baya haifar da dame ido.
In aka samu wani aka tarima abin tsini, aka samu haɗin kai tsakanin ita Nigeria Center for Disease Control NCDC da kuma Primary Healthcare Agency da suke lura da ƙananan cibiyoyin shan magani na unguwa-unguwa, wato primary healthcare, to nan suna da duba gari dama a ƙarfafa abu.
A wani zamani da ake alakanta matasa da lalaci da kuma rashin hangen nesa, sai ga su Badamasi da abokansa ƙarƙashin ƙungiyar su ta Let's Rebuild Nigeria. Suma suna bayar da tasu gudunmawa wajen hana yaduwar cututtuka ta hanyar tsaftace muhalli.
To wannan abu ne lallai yayi mana daɗi sosai, kuma kamar yadda na faɗa, abu ne lallai muna buƙatar shi, abu ne wanda matasa ya kamata su tashi, muna buƙatar ire-iren su mu dinga ganin irin su suna hoɓɓasa a game da wannan ayyuka da suke yi, zai bada ƙanyi kuma zai bada ci gaba a cikin al'umma gabaki
ɗaya. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu, Taskar VOA.
A gaida da Ilyas Kasimu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafa mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, mun yada zango ne a jihar Adamawa, inda mahukunta a jihar a makon da ya gabata suka sanar da rufe makarantun kwana a ɗaukacin jihar, a wani mataki na gujewa ɗauke-ɗauken ɗalibai da 'yan ta'adda ke yi a wannan marar. Shin ko me hakan yake nufi ga iyaye da ma wasu ɗalibai? Abokin aikinmu Muhammad Salisu Lado ya bincika mana halin da ake ciki.
Dai wannan gabar gashi gwamnati ta ɗan kawo su 'yan sauye-sauye musamman abin da ya jibanci makarantar kwana a nan jihar Adamawa. A matsayinka na malami, ya ka ji da wannan sauye?
To alhamdulillah, da farko dai duk wani abun da kaga gwamnati ta yi tana da dalilin yi. A matsayin mu na malamai dai za mu iya ce wannan karon mun samu labarin dama gab da za a dawo makaranta a satin nan. Muka ji labarin cewa akwai makarantu guda 30 waɗanda za a yi debodin nasu. Duk wani abun da gwamnati ta yi dama in mun gaina da alfanu mukan ba ta goyon baya. Saboda akwai manufa a cikin lamarin ba don komai ba, saboda an yi shi ne saboda kiyaye lafiyar dalibai har ma da iyayensu da kuma malaman da ke karantar da su. Za mu zo mu ga alfanunsa ko daga baya insha Allah.
A matsayinka na malami, cewa kuna karantar da dalibai kuma gashi an zo an dan samu sauye-sauye, su dalibai wani kira kake da shi gare su?
Abunda dai za mu cewa dalibai musamman waɗanda suke cikin ire-iren makarantun da ita gwamnati ta ce an yi debodi nasu, wasu an maida su je kaka dawo, su yi haƙuri su rungumi abunda ya kasance, saboda wannan wani sabon tsari ne wadda baya can ba su san da shi ba, amma lallai in suka yi haƙuri zai amfane su, musamman waɗanda suke ajin ƙarshe na junior mana disaster, don su ne abun zai fi shafa. Da ba don wasu matsaloli ba, zuwa yanzu dai za a iya ce an rubuta junior WAEC mana JCC. To har yanzu dai muna jiran mu ga timetable ya bayyana. Bisa wannan gwamnati ta ce ta yi debodin makarantun din, duk yaro da yake wannan makarantu zai koma gida, za a tura sunayensu a makarantu makota a cikin anguwa, mana makarantar da yake kusa da inda iyayen yaro yake, sai su je su koma su rubuta JCC su a wancan wurin. Ba matsala, don gwamnati ta riga ta yi shiri akan wannan, kuma bisa labarin da muke samu zuwa yanzu an riga da an tuttura waɗannan sunaye zuwa makarantu da suke kusa da inda yaran suke da zama. Insha Allah dai zai zamanto musu alkhairi, ba zai zama da damuwa ba. Su rungumi abun wannan sabon tsari ne, mu ma malamai mun ga tsarin din, mun fahimci tsarin din, saboda haka su ba da goyon baya, su ne zai amfana insha Allah.
Ku kuma malamai, lokacin da kuka ji wannan sanarwa, aya kuka ji?
Da farko dai mun ji abun wani iri, saboda abu ne wanda mu a zatonmu tunda an ce boarding school ne, ba mu yi tsammanin cewar za a dakatar da irin wannan makarantu a nan kusa ba. Amma tunda har gwamnati ta ga matsaloli na tsaro, ana kidnapping yara a jihohi makota irin su Kaduna da sauransu, kuma ta ga lallai haƙƙinta ne ta kiyaye lafiyar ɗalibai da malaman da suke karantarwa a wurin har ta kai ga wannan mataki. To muna ganin cewa akwai amfani a lamarin, ba mu da wani zaɓi illa kawai mu ce hakan Allah sa ya haifar da ɗa mai ido. Sannan duk da yadda muka ji, tunda dai abun akwai matakin da gwamnati ta ɗauka, kuma lallai gwamnati ta ba da umarni duk yaron da yake ire-ire wannan makarantu su koma makarantun je kaka dawo da ke anguwa ko inda suke. To fani malhamdu, ina tsammanin wannan ba zai zamto damuwa ba insha Allah.
Wani kira kake da shi ga iyayen yara dalibai waɗanda wannan lamari ya shafa?
Da farko kiran yadda zan yi wa iyaye akan wannan, tunda har gwamnati ta zantar su zauna su dubi abun da idon basira, su ba wa yaran su kulawa yadda ya kamata, sannan su tabbatar da cewa musamman yaran da suke aji na ƙarshe na junior din sun rubuta JCC a makarantu makota na kusa da su, kamar yadda gwamnati ta faɗa. Saboda kar yaro ya zama an yi debodin nan kamar an kashe makarantun ne, su yaro je ya zauna a gida mana bai rubuta jarabawa ba. Saboda haka kira da muke musu su tabbatar da cewa wannan abun da gwamnati ta yi fa yana da amfani, kuma su tabbatar yaran sun kai yaran a makarantu makota, saboda su ci gaba da wannan karatu nasu da suke kai. Fatan hakan din ya zamto alheri ga yaran da iyaye da kuma mu dukan mu malamai insha Allah.
Kuna magana da Malam Thomas Tumba ta Kolone.
To malam, gashi gwamnati ta kidaya wasu makarantun kwana musamman daga aji na daya zuwa na uku a Adamawa.
Haka ne.
A matsayinka na malami, yaya ka ji lokacin da aka yi wannan dagayya?
Da aka yi wannan magana gaskiya ban ji dadi ba, amma da na yi tunani da zurfi kuma na ga kaman gwamnati su yi tunani mai kyau, domi tsaron yara yadda suke ji a wasu jihohi yadda ake ji yana koshe yara, mutane na tafiya da su, shi yasa gwamnati suka ce to in dai haka ne bari yara su dan kusa da iyayensu makarantun da yake kusa da su a kai su su zauna tare da iyaye tukuna, sa'annan a san menene tsoro yake ciki kafin a koma da su.
Cewa wannan tsari da gwamnati ta yi shi ne bisa natsuwa. A matsayinka na malamin makaranta, wani kira kake da shi ga yara saboda kar su yi tunanin cewa a wannan tsari da aka yi za su koma gida zauna su naɗe hannu sai su ba su je makaranta
ba. A to wannan dai ina so in kira ga iyaye yare ne sosai musamman duni wannan ba abinda zai sa yaro ya je da ba ko kuma a sa yaro ya ta zama gida babu kwazon da yake a makarantar da ya tashi ba. Abinda ana so da yaro a nan shine iyaye su tabbatar abinda yaro yake a can bai ja baya ba yana cin gaba da shi kowane makarantar da aka kai wannan yaro a tabbatar cewa iyaye suna lura da rayuwanci a wurin da karatunci a wurin cewa daidai yana ci gaba kamar yadda ya tashi a can a wancan makaranta.
Sunana Ahmad Muhammad. To alhamdulillah lalle wannan sanarwa ta zo a matsayin sanarwa na bazata saboda ba haka kowa yake so ba. Abinda kowa yake so shine a ga yara suna makaranta wanda cire jahilci ne cikin al'umma kuma na daga cikin abin da zai iya tsaye da gadon bayan al'umma.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kangi marar ilimi abun rainawa, himma da kwaro kokayin mushinku jama'a kiran.
A gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace bitar sabuwar dokar zabe da Majalisar Dattawan Najeriya za ta yi, Allah ya sa hakan ta cimma ruwa. Shi kuwa Hassan Dogon Faci ba tsari yace muna yabawa kokarin da gwamnatin jihar Katsina ke yi akan toshe layukan sadarwa tare da hana saida man fetur a cikin jarkoki. Babu shakka hakan yayi tasiri matuƙa, da fatan gwamnatin jihar ta Katsina za ta ƙara kokari akan wannan matsala. Muna fatan Allah ya sa mu dace, amin. Sakon Sani mai lange-lange ya wuri yace rabawa mutanen jihar Zamfara kayan agaji da gwamnatin jihar ke shirye yayi daidai ganin yadda 'yan jihar da dama suka rasa duk abin da suka mallaka a sabili da matsalar hare-hare. Sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Kawu mai ruwa Bajuga yace muna yi wa daukacin al'ummar Jamus fatan alkhairi bisa gudanar da zaben kasar Sulami lafiya. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba su shugaba na gari. Sai sakon Ukasha Abdulsalam Koko yace sauye-sauyen shika daga wannan jam'iyya zuwa wancan da 'yan siyasar mu ta Najeriya ke yi ya kamata ya zama babban darasi ga matasan mu masu daukan siyasa tamkar abun amutu ko airai. Don haka 'yan uwa matasa a kiyaye, domin dai rai da lafiya abubuwa ne masu matukar tsada. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace naga al'ummar jihar Naija na bayyana damuwar su a fili waidan an ce za a katsa hanyoyin sadarwa a jihar mu ta Naija saboda matsalar tsaro. Ni kuwa na ce musu in dai har za mu samu ingantaccen tsaro da dawwamamman zaman lafiya, to ba katse hanyoyin sadarwa ba, wallahi har ma wayar salular zan iya rabuwa da ita domin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Za kuma yi zirshafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta tana gabatar da shirin da kuma Julie Ladis Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.